بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin wanda shine yammacin 8 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda aka fi sani da suna dandali da kenan tunin wadan Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na uku kenan cikin darussan tafsirin suratu abasa wa tawalla ajiya mun karanta har zuwa fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin gaba farko ta wannan sura kiramin barako zamu tashi daga fadin Allah qutilal insanu ma akfara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يرض ما أمره
Allah madaukakin sarki yace qutilal insan an tsine wa mutum ma akfara me ya kai shi kafirci wannan aya da ita da na bayanta fadin Allah min ayi shay'in khalaqa daga menene Allah ya halicce shi Allah yace min nutfatin daga ruwan mani khalaqahu faqaddara ya halicce shi kuma ya daidaita shi thumma sabila yassara sannan kuma hanya ya saukaka mishi ita thumma amatahu fa aqbara sannan kuma ya kashe shi kuma ya sa shi a kabari thumma idha sha'a anshara sannan randa kuma ya ga dama ya tashi shi kalla aha lamma yaqdi ma amara bai gama abinda aka umurta ba wannan wata gaba ce sabuwa a cikin wannan sura mai albarka wanda a cikinta Allah madaukakin sarki yake nuna wa dan adam cewa shi ba koman komai bane musamman saboda abin da ya gabata na tattaunawa da nuna wato yadda mai wadata ko mai karfi kafiri yake kokarin samun fifiko akan mai rauni wanda yake mumini ko akan wanda ba shi da wani abu wanda yake ainihin wato mumini saboda haka sai Allah madaukakin sarki yake tuna wa dan adam asalinsa da kuma da me aka halicce shi dan ya gane cewa shi fa ba wata tsiya bace shi a gaban Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ya ce ya fara da qutilal insan Allah an ci dan adam ma akfarahu me ya kai shi tsananin kafirci wannan qutilal insan lafazi ne wanda yake cikin al'adar larabawa suna faɗan shi don nuna kore don nuna mamaki ko don gargaɗi ko tankiya ba wai da asalin ma'anar tsinuwa ba duk da yake yakan zo kuma ɗin da haka kamar yadda Allah ya ce qutilal kharrasun qutilal kharrasun an tsine ma masu shaci faɗi masu faɗan magana babu hujja da ire-irensu to anan malamai sun yi saɓani game da lafazin al-insan shin ana nufin dukkan ɗan adam sai zama alif da lam na istigraqul jinsi ne wato an tsine wa dan adam ko kuma ya zama alif da lam na taksisi ne an tsine wa dan adam wanda ya kafirci utilal insan an tsine mai mutumin nan wanda a baya aka ba da labarin ya kafirci ma akfara al imam al hakim a cikin musaddar din sa ya ruwaito hadisi wanda yake malamai sun tabbatar da riwaya ce mashhuriya cewa wannan aya ta sauka akan wani dane ga Abu Lahab akwai wani dan gidan Abu Lahab wanda shi ma kasar gumin kafiri ne ana ce mishi shi ma Utba ibn Abi Lahab shine yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta rashin arziki da tsoma baki a cikin abin da ba ruwan shi da nuna kafircin shi da kangara sa a fili shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka sokar da wannan aya akan shi sai mai addu'a yace ya Allah ka sa zaki ya halaka shi tunda aka faɗi wannan magana sai ya firgita da shi da mahaifinsa ya zama baya iya fita in kuma zai fita sai ya dauki masu gadi wanda za su dinga kare shi zai tafi da zai tafi kasuwanci kasar Sham sai dai dauki runduna guda ta masu gadi sun wuce su goma yana biyan su kuɗi suna gadin shi amma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mai wannan addu'a dama uban yana ce mishi ina jin tsoron addu'ar Muhammadu akan ka dan ban taba ganin yayi wani addu'a ko bata kama shi saboda suna cikin bacci a wani masaukin su ya sanya ma aka yi mishi aka sashi a cikin kaya sai da ba cikin mutane ba kamar a sashi a cikin wani buhu ko wani kwallo dan ya buya saboda tsoron kada wani bai faru da shi haka kuma zaki ya shigo cikin wannan sansani nasu bai taba kowa ba bai ji wa kowa rauni ba yaje ya tafe shi ya gudu shi daji ya halaka shi to zaka sai wasu malamai suke ganin wannan aya ta sauka ne kai tsaye akan shi qutilal insanu ana nufin shi wannan kafirin bawa Allah ya ce ma akfarahu ita ma tana da ma'ana guda ne kudi ya zama ma'ananta at-ta'ajjub kaman fama asbarahum alanna shi ma ana fasara shi da ta'ajjubi ne wato kai mamakin irin zurfin kafircinsa ma akfarahu kai mamakin kafircinsa larawa su da wannan uslubi na at-ta'ajjub ko kuma ma ta zama istifhamiya ce ma akfarahu ai ma ashadda kufranahu me yasa yake da tsananin kafirci me yasa yake da kafirci ana tambaya ta tabbatar da kafircinsa ta takare ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa min ayyi shay'in khalaqa da me Allah ya halicci dan adam dan adam da yake wannan kafirci ya tsaya ya kalli kanshi da me Allah ya halicce shi min ayyi shay'in khalaqa Allah ya halicci dan adam ne kamar yadda aka sani da Allah ya ce min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah ya halicce shi daga ruwan maniyyi faqaddarahu kuma ya tsatsara mishi rayuwarsa tun daga rayuwar da yake a cikin mahaifa har zuwa rayuwar da zai bayan ya fito har zuwa rayuwar da zai yi iya rayuwarsa har mutuwarsa komai a tsare yake daki-daki tun daga development na fetus din wato kwayar halittar da za a halitta dan adam da ita daga shiganta mahaifa da yadda za ta jujjuya kwana kaza da kwana kaza da kwana kaza har ta zama tsoka ta zama gudan jini a zuba mata kashi a zuba mata fata a yi kaza kamar da Allah ya bada labari a ayoyi daban-daban inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce mu hadisi dan adam daga dugon mani amshajin wanda aka cakuɗa shi aka yi mixing din sa nabtali muna jarabta dan adam muka sanya shi kuma da kunne da gani Allah ya wannan yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin haqiqa mun halicci dan adam daga zuriya wadda aka faro ta daga tabo annabi adam kenan faj'alnahu fi qararin makinin sannan kuma muka zo muka sanya maniyin a cikin wata kwasfa wani mazubi wanda yake tsararre har zuwa fitar da shi da haihuwarsa da sauransu a wannan kuma Allah yake cewa khuliqal insanu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin khuliqal insanu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin an halicci dan adam daga mani daga wani dugon mani fa'idha huwa sai gashi dan adam yana matsayin khasimun mai jayayya mubinun wanda yake jayayya shi a fili da irin da ire-iren su da irin cewa wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna. Allah ya halicci mutum namiji da mace daga maniyi wanda yake idan lokacin da ya fita daga jikin bawa. Da ire-iren ayoyi da yawa irin waɗannan za mu jo su kamar su a gaba insha Allah. Allah ya bayyana wa ɗan adam asalin halittarsa. Malamai suka ce wannan bayanin ba bayani ne na wulakanta ɗan adam, ba wai ana faɗa ma ɗan adam asalin shi don a wulakanta shi bane, a ana tabbatar mai da asalin halittar shi don a tuna mai da taƙrir. Ba wulakanci bane, ba tozarci bane, amma mutum ya san asalinsa don ya san cewa shi ba komai komai bane a gaban halittun Allah da ikon Allah. Ya san ga asalin shi, da ya zama mutum kuma ga yadda yake, sannan kuma ga makomarsa. Me ya faru ne? Ha? To shi kenan, ba shi ba ya yi amare ni da kunne yake a wajena nan. Na sa muka hotspot kuma kunne yake. Ba ya yi kawai rabu da shi, muka iya da shi. Thumma sabila yassara. Allah ya ce thumma sabila. Daga nan kuma thumma sabila yassara. Sannan Allah ya sauƙaƙe masa hanya. To nan ma akwai fassarori guda biyu. Ko dai Allah ya sauƙaƙe masa hanyar fita daga mahaifar mamarsa lokacin da ciki ya kai lokacin haihuwa, mahaifiya ta kama naƙuda kuma ta haifi ɗa. Na daga cikin ababen mamakin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yassare wa mata. In ka ga yadda al'aurarsu take da yadda ɗa yake fitowa da girmansa, ka san yin Allah ne. To fasara ta farko kenan, thumma sabila yassara. Wasu kuma kace thumma sabila yassara, wannan ita ce fasarar su Qatada da Ibnu Abbas da Suddi. Wasu kuma suka ce ma'anarsa thumma sabila, sannan kuma hanyar gane gaskiya. Yassara, sai Allah ya sauƙaƙa wa mutum ita, kamar yadda yace inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kaga nan ma ambaci hanya, wato hanyar gane gaskiya. Allah ya sauƙaƙa gaskiya, kowane mai gamagarin ƙwaƙwalwa da lafiyayyen tunani na iya gane gaskiya. Shine thumma sabila yassarahu. Haka Ibn Kasir ya goyi bayan wannan fassara, yayin da shi kuma al-Imam Ibn Jarir ya goyi bayan fassara ta farko. Haka nan kalli ƙarin hujja da Allah yake cewa laqad yassarnahu lidh-dhikr. Hakika mun sauƙaƙe Qur'ani dan a wa'azantu da ire-irensu. Da irin hadisin qul imalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya je ya aiki. Da ya ga masabbai cewa an riga rubuta kaddarar komai da kowa zai aikata, suka ce to ba ma daina aiki mu jira kaddarar ba. Nabi yace a'a, ku dai ku ci gaba da gwagwarmaya da fafutukar neman gaskiya da aiki da ita, kowa kuma sai Allah ya sauƙaƙa mishi aiki da abin da Allah ya halicce shi da shi. A garin wannan soshin suna goyen bayan fahimtar Ibnu Kathirin akan cewa ma'anar thumma sabila yassarahu tana nufin hanyar gane gaskiya. To ayat tana ɗaukar duka waɗannan ma'anoni guda biyu, wallahu alam. Allah ya ce thumma amatahu, sannan Allah Maɗaukakin Sarki kuma ya kashe ɗan adam. Fa akbara, kuma ya saka shi ƙarƙashin ƙasa. Wannan rayuwa da Allah ya kawo mutum tana da adadi, tana da ƙididdigaggun kwanaki da ajali, wanda tun a lokacin da ake tsara halittar shi a cikin mahaifiyarsa, Allah Maɗaukakin Sarki ya riga ya sa an rubuta ajali. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a aiko da mala'ika wanda zai zo a umurce shi da abubuwa guda hudu, a umurce shi bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idan aw shaqiya. Za a umurci mala'ikan ya kididdige dukkanin ajalin bawa, yawan numfashinsa, yawan abin da zai ci, yawan arzikinsa, inda zai taka, maganganun da zai yi, baccin da zai yi, abin da zai mallaka, komai bi katabi rizqi wa ajali wa amali da ayyukansa. Annabi ya ce wa sa'idan aw shaqiya, sannan a rubuta cewa dan wuta ne shi ko dan aljanna. Duk lokacin an riga an kididdige, saboda wannan numfashi yana nan, yana countdown, yana ta raguwa, yana ta raguwa har na ƙarshe ya zo. Thumma amatahu, daga nan sai Allah ya kashe mutum. Fa akbara, sai Allah ya sanya shi ƙarƙashin kabari. Kashe mutane da Allah yake da kuma sanya su da a kabari, wato ya hukunta a sa su a kabari, shi kanshi yana cikin ni'imomin Allah da yawa da ma'ada a wannan duniya. Da a ce mutane ba sa mutuwa tunda aka yi duniya, to yaya na baya za su samu inda za su tsugura kenan? Ina za su samu abin da za su yi? Ina za su samu abin da za su ci? Haka shi da Allah yake cewa lam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata, ashe ba mu sanya ƙasa muka daidaita ta ba, muka yi balancing ɗinta ahya'an ga rayayyu wa amwata, da kuma wanda suke mutuwa kullum. Daka kullun rayayyu suna maye gurbin waɗanda suka mutu. Da ana wani lissafi a tarihin duniya, mutanen anthropology ga sunan cewa mutanen da aka halitta daga sanda aka nci duniya zuwa yanzu, waɗanda suka mutu biliyoyi ne, sama da biliyan goma ake lissafi. Wannan ma kuma hasashe ne kawai. Yayin da mutane suke cikin duniya yanzu ana hasashen su da biliyan biyu, kaga sun ninninka waɗancan ninkin baninki. To imagine ko a garin nan na Zaria ko a gona ta Tudun Wada ko a duk inda ka sani, kai imagine cewa duk mutanen da suka zauna a garin tunda aka fara aka kirkiri garin suna nan hayo, abinda ake amfani da su na resources na duniya ba za su ishe mu ba. Wurin kwana, abinci, wurin noma, matan da za a aura, asibitin da za a amfani da su da makarantu da wuraren kiwo da hanyoyi, duk ba za su isa ba. Mutane za su zama cikin kunci da damuwa. Za a samu high demand na bukatun dan adam, wanda ba zai bari dan adam ya rayu wannan rayuwar. Saboda ga shi kanshi mutuwa da ake yi wata baiwa ce da Allah ya yi wannan rayuwar. To kuma idan an mutu da Allah cikin karamcinsa bai bar dan adam a dinga yadda shi yadda ake da sauran mushi na dabbobi na kwari na halittu, waɗanda idan sun mutu kawai yadda su ake yi su ruɓe su lalace tun suna wari har su daina yin wari. Allah bai bar dan adam ya zama haka a cikin rashin daraja ba, sai ya tsara cewa idan ya mutu a rufe shi, shine fa akbara thumma amatahu fa akbara. Allah ya sa a dinga rufe dan adam cikin karama da daraja, ba kuma rufewan da ka'idojinsa. Tun daga zaran ya mutu aka yi certifying cewa ya mutu, to ya zama wani sacred body, ya zama wata halitta abin girmamawa. Duk abin da za a yi mishi na mutuntawa ne da girmamawa. Za a lullube shi, a yi masa addu'a, a rufe idanunsa, a zo a yi mishi wanka. Wankan da ma da yake rayuwa bai taɓa yin irin shi ba. Wai yake zuwa wanka ya wanka ƙafa uku ko ƙafa biyar? A ranar za a mishi wannan wankan, a bulale shi da turare, a sanya mishi kaya mafi daraja a gun musulmai, shi ne sutura fari. Sannan a mai sallah, a mai addu'a, a nuna alhini da mutuwarsa, a je a yi mishi gida wanda yake na musamman, sannan a sake rufe shi, a sake mai addu'a, ana ta alhini, ana ta yi ma 'yan uwan shi gaisuwa da nuna musu damuwar da ake ciki. Dan adam kawai ake ma wannan karamcin. Shine thumma idza mata thumma amatahu fa aqbara. Kamar da Allah yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah ya tsirar da ku daga ƙasa tsirawa, sannan ya maishe ku cikin ta, sannan kuma daga gare ta zai tashe ku ranar alkiyama cikin sura Nuh. Wannan yana daga cikin karamcin da Allah madaukakin sarki yawa bil adama. Malam mai wahatu tafsir da yake ƙarin bayani a wannan wajen yake cewa su kaburbura su ne wannan cikin ƙasa da ake rufe mutane. Ya ce wal ardu ummul khalqi, ita ƙasa ita ce uwar dukkanin halittu. Kamar yadda masana kimiyyar ƙasa suke faɗa, Allah ya yi wa ƙasa wata baiwa da take iya sarrafa gawawwakin ɗan adam. Kai imajinin inda ɗan adam idan ya mutu ba a rufe gawarshi, me zai biyo baya? Tsananin wari da garuruwa za su yi, wanda warinsu ya kashe mutane. Wulaƙantar da mutane masu daraja za su yi ba zai kyan gani ba. Amma Allah ya mata baiwa ita ƙasa, wanda za a ɗauki gawar a saka a cikin ƙasar, shi kenan babu wanda zai ji wari, babu wanda zai ga abin da yake faruwa da wannan gawa na rikicewarta zuwa tsutsotsi na ragargaje wata, babu wanda zai gani, sai dai labari. Asirinta a rufe, wannan kyalle da aka saka mata, ƙasa za ta cinye shi, gara ta lalata shi, tsiraicin ya bayyana, ba wanda zai gani. Sannan kuma ƙasar ta markaɗe jikin ta maishe shi ƙasa randa Allah kuma ya so ya tashe shi kuma Allah madauki sarki ya sake ba ta izini ta sake juya shi zuwa dan adam kamar yadda Allah ya yi ma wannan Uzairu ya nuna mishi aya wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha ko nunshizuha a wata karantawar ko thumma nafsuha lahma Allah yace kalli kasusuwa yadda muke rayar da su bayan sarrafa take sannan mu rufe su da nama sannan wanzur ila ta'amika lam yatasanna kalli abincinka shi ma ko lalacewa bai ba ko canza kanshi bai ba ko canza dandano to ne a cikin baiwar da Allah ya yi wa ƙasa da ya bata damar iya juya halittar dan adam kuma ta bashi dama a zauna lafiya idan Allah ya ba mutum iya ajalin da ya bashi a duniya dan adam ya gama wannan ajalin ya mutu aka rufe shi aka maishe shi da ƙasa aka rufe shikenan kuma sai a ci gaba da zama a haka har zuwa ƙarshen duniya gabaki daya kuma sai Allah ya tada dukkanin mutane da wanda suka mutu tun farko da wanda suka mutu daga ƙarshe da waɗanda mutuwar su ma busar kawaji jama'a nakum wal awwali lakin Allah ya ce mun tara ku na ƙarshe da na farko gabaki daya tun daga annabi Adam sai Allah ya tada kowa a lokacin kuma za a umarci ƙasa din tuhaddithu akhbara sai ta bada labarin abin da ke kashinta bu'thatul ardu ajujjuyata ta fitar da komai ta bada labarin abin da aka aikata a samanta kuma ta fitar da halittun da aka rufe a ƙasanta Allah ya ce summa idza sha'a anshara sannan kuma randa Allah ya ga dama randa Allah ya so kuma ansharahu sai ya tashi shi shine wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun daga cikin ayoyin Allah ya halice ku daga ƙasa farko halitta annabi Adam daga ƙasa daga nan kuma dukkan ƴaƴan shi daga maniyyi kamar yadda aka sani daga nan kuma Allah ya ce thumma can kuma daga baya bayan an gama rayuwa idza antum ko an gama halittar ku a cikin ciki idza antum basharun tantashuruna sai kuma ga ku dan adam kuma har ila yau kuna tashi ko dai tashi na ciki da haihuwa ko kuma tashi na alkiyama bayan an busa kaho waɗannan dai suna bayyana abin da ke faruwa ga dan adam shi kabari da ake sanya mutane za mu ga cewa yana daga cikin wato al'ada gama gari da ɗan adam ya yi tarayya a kanta gaba gida babu wasu al'umma da ba su san cewa akwai buƙatar idan an yi mutuwa a yi magawa marasim na jana'iza ba ko da kuwa ba lullube ta suke yi a kabari ba akwai al'ummomin da suke ƙona gawa ko al'ummomin da suke ma cinye gawa wato idan an yi mutuwa to shikenan an samu watanda akwai su a cikin mutane har yanzu akwai su primitive societies waɗanda suke waɗannan ta'annatin amma dai kowace al'umma ta haɗa akan cewa ba za a bar gawa ba sai an yi mata wani tanadi na musamman to kabari shine farkon manazil na lahira wanda duk ya samu sauki daga kabari to ya samu saukin Allah ya sauka a lahira wanda ko ya tarar da wani tashin hankali a kabari to abinda zai biyo bayan kabari yafi wannan bala'i fala hawla wala quwwata illa billah al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi a cikin kitabu zuhud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi da al-imam Fahawi a cikin littafin sa mai suna sharhu ma'anil athar hadisi ne wanda malamai sun inganta shi al-imam Ahmad ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai shin bana labarta muku labarin wasu mutane cikin banu isra'ila ba Nabi ya ce wasu mutane ne cikin banu Isra'ila suka tafi ziyarar makabarta sai suka ce bari mu yi sallah raka'a biyu mu yi addu'a mu roki Allah Ubangiji ya fito mana da wani cikin mutanen makabartan nan don su ba mu labarin hakikanin abin da ke faruwa a kabari sai suka koma gefe suka yi alula suka yi sallah raka'a biyu sai suka roki Allah suka ce ya Allah kai mana wani baiwa mana ka fito mana da wani cikin mutanen kabarin nan ya ba mu labarin me ke faruwa a cikin kabari sai suka ga wani kabari ya buɗe kuma kabarin tsoho ne ma ba sabo ba sai ga wani mutum ya leko annabi ba da labari yake cewa mutumin fatar shi ta yi baki kirin wato asali farar fata ne tunda zamanin Banu Isra'ila ne kuma zagaye ne su amma fata shi tayi baki kirin annabi yace ga kuma taban sallah a goshin sa sai yana daga musu hannu yana cewa ku zo nan ku zo nan yace me ya kawo ku makabartar nan me kuka zo nema suka ce mun zo ziyara ne dan tuna lahira sannan kuma muka yi addu'a muka ce Allah ya nuna mana wani daga cikin mutanen makabartar nan ya ba mu labarin abin da ke faruwa shine muka kabarin ka ya tsage ka fito yace to ina ba ku shawara ku mar mar ku bar nan wajen yace kun ganna nan yau shekara ta 100 da mutuwa yace amma sai dazu dazun nan jikina yayi sanyi daga zazzabin magagin mutuwa ita kanta mutuwar inna lil mauti la sakarat da annabi yake cewa da Allah yake cewa waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid yace sai dazu dazun nan naji sanyin zazzabin magagin mutuwa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabari yana da wani matsa da yake ba duk wanda aka sashi a ciki yace hatta inda wani zai tsira daga wannan matsar da sa'ad dan mu'adh ya tsira sa'ad dan mu'adh nan wani wali ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sa'ad da ya rasu manzo Allah yace sai da al'arshin Allah ya girgiza saboda damuwar rasuwar wannan bawan Allah annabi yace da wani zai tsira da wannan bawan ya tsira yace wallahi da ba dan kada ku daina rufe gawawakinku ba da na roki Allah ya jishe ku abin da ke faruwa da gawawaki a cikin kabarin sa na azaba yace amma idan kuka ji wannan bala'i yace to mutun za ya mishi mutuwa sai ya jigawa shi a daki ba zai rufe ta ba saboda kaunar da yake ma baban shi ko matar shi ko dan shi ko wani makamantar sa ba zai iya imagining ya je rufe shi ba saboda abin da zai biyo baya kora ka jama'a mu shiga tete mu mu ji tsoron Allah mu bi shi shine kawai tsiran mu Allah ka sa mu gama lafiya Allah yace kalla lamma yaqdi ma amara Allah yace a'aha lamma yaqdi ma amara da dai bai gama abin da aka sa shi ba wato shi dan adam wanda ya kafirta bai gama aikin da Allah ya daura masa ba Ibn Abbas da wasu malamai suka ce wato bai cika alƙawarin da ya dauka lokacin da Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa da ya gama halittar annabi Adam sai Allah madaukakin sarki ya sanya hannunsa ya dafa bayan annabi Adam sai dukkanin zuriya annabi Adam suka bayyana gabaki daya a wajen dukkaninmu Allah ya tambaye mu a wajen yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kowa yace qalu bala muka ce tabbas kai ne ubangijinmu sai Allah ya ce to anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafirin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'di afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtil Allah ya ce to a hirin kada wani daga baya zai ce bai san yi wannan ba yace bai san ya yi ikrarin cewa ni ne ubangijinsa ba yaje shirka a duniya ko kuma ku ce a ai iyayenku ne suka haife ku a matsayin suna kafirai kuka bi su akan kafirci kada wanda ya kawo wannan uzura na alkiyama to wannan alƙawarin da mutane suka yi ba su cika shi ba kamar yadda Mujahid da Qatada da Hassan suke cewa babu wani mutum da zai cika alƙawarin da yayi wa Allah babu wannan mutum wannan ita ce fassarar da Ibnu Abd da aka samu daga magabata a cikin tafsirin al-Imam al-Hafiz Ibnu Kathir da yazo kan wannan gabar sai yake cewa yace fadin Allah qauluhu kalla lamma yaqdi ma amara ibnu kathir yana wannan magana a cikin mujalladina ko juz'i na takwas tafsirin sa yace qauluhu kalla lamma yaqdi ma amara fadin Allah madauki sarki da yace kalla a'aha lamma yaqdi ma amara dan adam bai gama aikin da aka sashi ba sai yace qala ibnu jarir al-imam ibnu jarir imam al-muhaddith mufassirin yana cewa yaqulu yana cewa lai kalla laysa al-amru kama yaqulu hadha al-insan al-kafir al-amrun ba mai sauki bane ba irin yadda kafirin bawa yake tsammani bane min annahu qad adda haqqan lahi alayhi fi nafsi wa mali kafiri yana ganin kamar cewa shi ba abin shi wani bashi ya riga yi abin da ya kamata yi a cikin rayuwarsa a cikin dukiyarsa da yayansa yaqulu yana cewa lam yu'addi Allah yana cewa lam yu'addi ma furida alayhi min al-fara'id li rabbihi azza wa jalla lalle bawa bai aikata abinda aka daura mishi na farilla ba bawa bai aikata ba sai ibnu kathir ya ci gaba da cewa thumma rawa huwa wa ibn abi hatim sannan sai ibnu jarir ya kawo riwaya da isnadinta kuma baya ga shi ma ibnu abi hatim shi ma ya rawaito a cikin tafsirin sa cewa min tariqi abi najihin am mujahidin qawluhu mujahid ya ce kalla lamma yaqdi ma amara a'aha lallai bawa bai aikata abinda aka umurce shi ba kala la yaqdi ahadun abadan kullama ftorida alai babu wani bawa har abada dai sai aikata da abinda Allah ya umurce shi sai dai yayi masada kowa yana yin abinda zai iya ne ba wanda ya isa yayi duka abinda aka ce to jarabawa ma ta duniya zaka ga mai ya kokarin ka sai ka ga cewa baka ci 100% sai dai ka ci 30 40 50 60 wanda ya huta ya ci 70 amma bai rubuta keke da keken abin da ake nema ya rubuta ba kallalan ma yaqdi ma aba yace babu wanda zai iya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai shiga aljanna dan aikin sa sai dai dan Allah ya lullube mu da rahamar sa aka ce har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har ni babu wanda ya isa ya ba Allah iya abin da yake bukatar ayi 100% sai dai a kamanta Malam Ibn Kathir ya ci gaba da cewa wa hakahu al-Baghwi an al-Hasan al-Basri al-Imam al-Baghwi a cikin tafsirin sa Ma'alim at-Tanzil shi ma ya rubuto wannan magana daga al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya gafarta musu gaba daya binahawin min hadha da kwatankwacin wannan sai Ibn Kathir ya ce wa lam ajid lil mutaqaddimin fihi kalaman siwa hadha malaman farko ban san wata magana da suka faɗa ba sai wannan sai ya ce wallazi ya qauli fi ma'ana zalika ce amma ni Ibn Kathir wannan malami ne da ya rayu a karni na 8 cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah yace amma ni a wajena inji Ibn Kathir yace ina da wata fassara da nake da ita a wannan wajen wallahu a'lam Allah shine mafi sanin daidai amma ni ina da wata fassara da nake jin cewa ita ce abin da ya kamata a fassara nan wajen Ibn Kathir wato anan bai gamsu da abin da ya karanta ba yana ganin akwai wata fassara amma kaga bai karyata ba duk da yake waɗanda suka fara sun gabace shi a zamani da ilimi da komai shi an haife shekara ta 700 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon karni na 8 ya rasu a shekara ta 774 amma da yake malami ne ya kai ya kawo ya bunƙasa ɗaya daga cikin malamai da ake ji da su a fannin tafsiri tafsirinsa baya yiwuwa a ce za ka yi mu'amala da alkurani wajen sanin fassararsa da bincike a cikinsa ka iya wadatuwa daga tafsirin al-imam al-hafiz abul fida isma'il ibn muhammad ibn kathir da dimashqi allah ya gafarta masa ba za ka yi wadatuwa daga gare shi ba sai ya ce to ni na da wata fassara annal ma'ana me ma'anan thumma idha sha'a anshara yace to shi agunsa ma'anar maganar cikon waccan magana ce summa amatahu fa aqbara Allah ya kashe mutum kuma ya sanya shi a kabari to wannan ayar ita ma damirin Allah ne ba damirin dan adam summa da aka sai ce ma'anan summa idza sha'a ai idza sha'a ba'athahu idan Allah ya so ya aiko shi ya tashe shi amma lamma yaqdi ma amara amma har yanzu Allah bai gama iya abin da yake so a duniya ba lamma ya kadi shi ubangiji bai gama ba ma amarahu ai ma kaddara domin al'amru yana zuwa da ma'anar kaddara sai ya ce la yaf'aluhu al'ana Allah ba zai tashi mutane yanzu ba hatta tanqadhi al-mudda har lokacin da ya iban ma duniyar nan ta kai wa yafragu al-qadr min bani adama mimman kataba ta'ala lahu an sayujadu kuma Allah ya gama halittar iya bil adaman da ya nufin halitta a nan duniya lokaci bai ba hayin wa yakhruju ila dunya Allah ya dace su gaba daya su fito su zo duniya wanda za su mutu wasu sake zuwa wasu sake maye gurbin su haka haka wa qad amara bihi ta'ala kaunan wa qadar kuma Allah ya riga ya kaddarta wannan yana yin aikin shi cikin hikima da kaddara lokaci ba lokaci fa idza tanaha zalika idan dukkanin bil adaman da Allah ya kaddara zai halitta ya gama da su gaba daya an akhirihim inda zalika anshara Allah ta'ala al khalaika shine sai Allah ya tashi halittu shine ma'anar anshara wato Allah ya tashi shi dan adam shi sai mai da damirin cewa aikin Allah ne ba aikin adam ba kalla a'aha lamma yaqdi ma abara Allah bai gama abin da yake so a duniyar nan ba shi sai ya tashi dan adam ba masu cewa to ya haɗe aka yanzu ba tashe shi ba fa ma ba lalu qulunu qura sifir auna kenan suke cewa ya ana cewa kullun ana ce mana za ta tashi alkiyama ya aka yanzu ba tashi alkiyama ba ina daruruwan mutanen da suka mutu da dubbai da miliyoyi duk ina suke shi da Allah ya ce lamma yaqdi ma amara Allah bai tashe su bane saboda bai gama halittar da yake so yi a duniya ba. In ya gama halittar da yake so yi a duniya, zai tashe su za a gari kowa ya jira, ban da gaggawa. Shine ata amrullahi fala tasta'jilu. Allah yace al'amarin shi ba ya riga ya zo ga kana alkiyama, amma ku dai da gaggawa ku jira, ku jira ku gani. Wannan tace fasara al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir da yayi, wanda ba wanda ya gabace shi akan ta. Allah ya gafarta mishi. Ko fasara ce take nuna zurfin fahimtar Al-Qur'ani da kaifin tadabburin sa a matsayin shi na malami, masani, gogagge, mahaddacin ilimi. To bayi da shamaki akan yi wannan fasara. Amma ni da kai da ire-iren mu ba mu isa mai wannan ba. Ba mu isa kawai rana a tsaka mu yi kalakatanci, mu yi alkafira, mu dinga shigar da ra'ayoyin mu a cikin fasara Al-Qur'ani. Za mu zo mu ji magana daga Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar a fasara wa inaban wa abba a cikin wannan sura, wanda suke jin tsoron ba su san meye wa abba ba, sahabbai ne da aka sauka da Qur'anin nan akan idansu. So da ya kamata mutane su dinga shiga tattayin su wajen yi wa Al-Qur'ani alkafira. Ba a yin haka. Ya zama duk abin da za ka fassara shi da fassarar malaman farko, sai za ka ji malamin suna yawan cewa wane ya ce, wane ya ce, wane ya ce. Waɗannan su wani da ake ambata masana tafsiri cikin sahabbai, ambaci Ibnu Abbas wanda yake da shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sanin shi da ilimi, a ambaci ɗaliban makarantarsa su Mujahid, su wane, su Ikrima, a ambaci ɗaliban su Ibnu Mas'udin da shi kanshi Ibnu Mas'udin din, a ambaci ɗaliban Zaid ɗan Sabit da shi kanshi Zaidun, Abdullahi ɗan Umar da sauran malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da waɗannan malamai marubuta tun da kan Ibnu Jarir da Tabari, wanda shine malamin da ya fara rubuta tafsiri cikakke na Al-Qur'ani mai girma, ya rushe ka ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har zuwa malaman kurkusa din nan su Suyuti, su Shankiti, su Sa'id, su Nasir As-Sa'idi, su Mala Abubakar Gumi, su Mala Abdullahi Gwandu da ire-iren malamai waɗanda suke da rubutattun tafsirai da ake dogaro da su a ilimi wajen fassara Al-Qur'ani mai girma. Kowannen su malami ne, mujtahidi ne, ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya bai wa Ƙur'ani haƙƙin da ke kansa na fassarawa. In kana fassarawar, ka dinga tuna cewa zancen Allah ne kake wakiltar Allah wajen gaya wa mutane cewa ga abin da Allah yake nufi. Wataƙila wannan ya sa ka shiga tattayinka. Allah ka gafarta mana. To wannan gaba ita ma tana da wasu fa'idoji da ya kamata mu ɗan tattauna a kai a cikin wannan gaba. Abu na farko shi ne, daga cikin fa'idojin akwai wato nuni zuwa ga taurin kan kafirai da ƙin gaskiyarsu. Suna ganin ayoyi ido da ido, amma sai su taurin kai. Ina za mu cire wannan shi ne, in muka kalli wancan kisa ta Abu Lahab da ɗansa, wanda Abu Lahab da muka ji an ce ɗansa a kan shi Allah ya saukar da utilal insanu ma akfara, ka ji a comment ɗinsa sai ya ce ina jin tsoron duk wata baƙa addu'a da Muhammadu zai yi wani. Kaga wannan yana nufin yana confessing, yana i'tirafi da cewa ya yarda da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina biayati Allah yajhadun. Shi sa annabi yake shiga cikin bakin ciki da damuwa, yace mutanen da suke cewa ni amintacce ne amma sun ki imani, mutanen shi ne yana kaunar su, yana san alheri ya kai gare su, amma sun ki imani, yayi ya buga su ki imani. To ba kuma yake hana su ba sai tsabaragen taurin kai da tsiya ta kafin. Har Allah yake mishi magana yana cewa fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, karka je ka kashe kanka dan bakin ciki da suke imani. Abinda ke hana kafiri imani kawai shine ba wai rashin ganin hujja ba, tsabaragen taurin kai da tsiya da rashin albarka. So da ka bai da kayyar shi. Abu na biyu dake cikin wannan gaba na fa'ida shine wato kudura Allah madaukakin sarki game da halitta. Allah madaukakin sarki yana da kudura mai ban sha'awa, mai ban mamaki game da yadda ya halicci halittar ɗan adam, kamar yadda ya ba da labari a wurare daban-daban yadda halittar ɗan adam take faruwa daga sanda ake conceiving ɗinsa a mahaifa. Har yanzu malamai masana na mai ake ce mishi embryology ko ilimin kimiyyar, wato yadda ake nazari game da growth na fetus, na kwayar halittar maniyyi zuwa kwayar halittar cells waɗanda suke juyawa har su zama ɗan adam, ha a haife shi. Har yau masana wannan kimiyyar basu fadi wani abu da Qur'ani bai fada ba. Shi yasa suna mamakin wato yadda Qur'ani ya suranta wannan development na nada a cikin mahaifiyarsa. Kuma wasu daga cikin su wanda suke da rabon arziki a sanadiyar haka sun musulunta, akwai su a cikin masana Turawa da makamantansu. Kaga dai Allah yana cewa a wani wuri misali, walaqad khalaqal insana min sulalatin min tinin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin. Hakika mun halicci dan adam daga zuriya da asalinta an fara ta ne daga ƙasa. Idan kan san nabi Adam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi da aka debi kowace irin ƙasa daga cikin nau'o'in ƙasa daban-daban. Kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi, aka hada wato da jakasa da baka da wanda take mai laushi da wanda take mai wari da mai gishiri-gishiri da marmara da dutse-dutse, duk wata nau'in kasa da ka sani, sai da aka bincine ta aka hada wuri guda aka kwaba ta tayi wari ta ribe. Sannan Allah wadake sarki ya sa hannun shi ne albarka, sai ya fici wani wuri aka halicci annabi Adam da ita. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka kaga zuriya annabi Adam suka bambanta. فمنهم الابيض والاسود وبين ذلك جمع الله صلى الله عليه وسلم daga nan aka samu wani fari wani baki wani kuma wankantar wada daga nan kuma aka samu yace faminhum as-sa'b was-sahl wa bayna zalik daga nan kuma a dabi'a wani ke da saukin hali wani kuma murdaddan hali wani kuma tsakadaki daga nan kuma wani yake da fushi wani kuma yake da taurin rai kowa da irin nau'in kasar da aka bincina daidai inda aka yi shi. Na fata muna gane wannan. To da aka yi wannan, daga nan kuma sai aka halicce shi min nutfatin, aka halicce shi daga maniyi, shine dabi'ar da Allah ya haifar ta reproduction din da dan adam yake. Duk dan adam tana aka halicce shi fi qararin makirin, Allah ya aje wannan maniyin a cikin wani mazuba wanda yake tsararre. Mahaifan mace a lokacin da take cikin ovulation wato take zama ready da ta dauki ciki a bude take, amma da zaran kwaya halittar da Allah ya so ta shiga ta je ta fasa kwan matar ta haifar da wato madda ta farko ko stage na farko na halitta, to tana shiga sai ta rufe, babu abin da zai shiga, kuma babu abin da shiga. Shi sa Allah yake samar da halittar ba ta da wani aibi, kamar da annabi yake cewa kama tantidul bahimatu bahimatan jama'a, haka ake haifar dan adam ka ganshi lafiyayye ba yi da wani aibi. In ko ga ya samu wani aibi, to aibin ya samu ne sakamakon wani abnormality. A gun masana kimiyya hatta twins wato tagwaye ko hatta su abnormality garin shigan wannan mani, tunda suna da yawa da suke tafiya a wani speed ne ban mamaki, suna guje-guje tsakanin su, kowa na so ya je tare da wannan kwaya halitta ta kwan macen. To idan aka samu biyu suka shiga a lokaci guda ko amanna da juna aka rufe da su, shi ne ake samu twins. Ko kuma ɗaya ya shiga amma sai kuma aka sake yin wani jima'i kafin a gama rufewa, sai aka sake kuma wani ya sake shiga, shi ne ake samun twins. Wannan su zama identical, wannan su zama unidentical. Duk malamin kimiyya sun yi wannan nazarin, kuma dina cikin ilimin musulunci. Daga nan kuma Allah ya ce summa khalaqana nutfata alaqatan, bayan wasu kwanaki kuma daga wannan maniyi sai kuma ya jirkici ya koma gudan jini. Fa khalaqana alaqata mudghatan, wannan gudan jini kuma ya rikice ya koma gudan tsoka. Fa khalaqana mudghata izaman, daga nan kuma Allah ya ce sannan kuma mu zuba mata mu rakkaba mata kasusuwa. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gabobin da ake fara halitta mafiya muhimmanci a cikin adam guda uku ne, da zuciya da kwakwalwa da ainihin wato abin nan jinsin sa na al'aura, haka afon da hantarsa jinsi daga bayan aikin shi. Yana nan kai kuma cikin littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali biya ka waɗannan masail. Daga nan kuma sai a sanya mishi kasusuwa summa daga nan kuma fa khalaqna mudghata ala minani izaman ko fakasuna izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar, sannan muka sake yin shi wata sabuwar halitta, wato dan nan da kaga an haifa bayi da wani irin shi kuma a duk duniya tunda aka yi duniya har yanzu bayi wani irin shi kuma ba ƙare wani irin shi ba wato ba clone bane kowa daban yake shine khalqan akhara shi daban baban shi daban maman shi daban kakannin shi daban kowa yana zaman kanshi ne babu wanda yake photocopy wani 100% kaga wannan hikima ce ta Allah yake mana bayani dan mu wa'azantu a wani waje Allah yake fada cikin farko suratul haji ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'as fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litakunu shuka ila akhir al aya Allah yake ya ku mutane idan kuna da musu game da cewa za a tashe ku bayan kun mutu to kala halittu Allah yake ma halice ku farko daga kasa wato annabi Adam kenan sannan daga mariyi mariyin nan Allah yake thumma min nutfatin mukhallaqatin wacce take da rai a jikinta wato tana da rai irin nata ba rai wancan da ake musawa daga baya ba wa ghairu mukhallaqatin da kuma wani abin nan shi a cikin kwayan kwayan halittar mariyi akwai kuma wanda ba yi da wannan ran shine wanda ko an yi jima'in ba za a samu dan ba sai ayi jima'in bayan ƙarshen wata kuma matar ta yi mene ta yi haila babu komai kenan wannan Allah bai nufin ya halicci ne daga gare shi ba Allah ya ce mun yi haka ne li bayyana lakum sannan li unqiru fil arhami ma nasha'u Allah ya ce abinda muka ga dama shi muke bari a cikin mahaifa wancan qararin makinin Allah ya ga dama sai ya barar da shi sai ayi bari ko kuma a zo haifan shi ayi wadi shine wani kirfil arami ma na sha'u ila ajalin musamma zuwa ran da muka ga dama lokacin da muka ga dama sanda Allah ya ga dama a haifa sanan za a haifa sanan Allah yake cewa wani bai fahimta da ajalin musamma summa nukhrijukum tifla sanan muka da ku kuna dan jariri kankani haka dai kuma rayuwa ta tafi har zuwa mutuwa a wani waje Allah yake falyanzur lil insanu mimma khuliq dan adam wai ya kalla ya gani mana mimma khuliqa daga me aka halicce shi Allah ya ce khuliqa min ma'in dafiq mun halicce shi daga wani ruwa na maniyi wanda yake tunkuda juna a lokacin da yake tahowa zuwa kan al'aura wanda yake saduwa da matarsa yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib wanda yake tahowa daga tsakankanin wato gadan baya da tsakankanin abin nan kirji ga sunan dai ayoyi da yawa da yawa cikin alqur'ani wanda duk an san su masu bincike sun yi bincike da yawa da rubuce-rubuce akan su ɗaruruwan dubban rubuce-rubuce da tattafai da conferences da articles da bincike iri daban-daban wasu sun yi don manufan ƙara gaza da alqur'ani wasu sun yi don ko su gano inda qur'ani ya kuskure su yi celebrating ba su iya ganowa ba wannan ya tabbatar da cewa qur'ani daga Allah ne saboda haka haihuwa da ake gani bayan kasancewar ita kanta Allah ya baka da kaga zuriyarka kaga wanda ya kama da kai kaga waɗanda kake fatan bayan ka mutu su dinga maka addu'a ba karamin ni'ima bace dan Allah haka Allah ya kira ta da suna kyauta da yake cewa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha kaga Allah ya kira haihuwa da suna kyauta saboda kada wani ya ce maka ka haihu wato yana ce maka Allah ya maka kyauta kan karba kenan to baya ga wannan kasancewa ta kyauta kuma ita kanta process din haihuwar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda mace mai ciki da a ce za ta grace da ta haifi cikin nan ya za ta yi bayan ta yi watanni 9 tana daukar shi wahanan ala wahanin ta yi morning sickness ta yi amai ta ji kwarnafi wata ma ta kafa bakinta a masai ta ci unzu ta yi kaza wahala iri daban-daban kowa dai ya san irin da mata suke in baka taba yiwa ba za ka taba gani ba za ka taba sani ya suke ba su suka san yadda suke sai dai ka gani kawai kai namiji bayan ta gama wannan a ce kuma an rasa yadda za a yi dan ya fita ya za ta yi da wannan tikin cikin take ta yawo da shi gari gari a ce kawai shikenan ki zauna a haka har mutuwa babu haihuwa kaga ba karamin bala'i bane amma cikin ni'imar Allah wata cikin rabin awa wata awa guda lokaci kankani kawai sai an haifi yaro ana ta guda ana ta murna abu ya zama kuma ana ta barka ana ta lale maraba da sabon baby ko kaga ni'imar Allah ne sai kaga da uban da uwar da yan uwa da dangi kowa ana ta murna ana ta farin ciki ana ta Allah san barka ana godiya ga Allah shi yasa haihuwa ba mutun da yake wa ba kisa a can Allah yake cewa wa alal mauludi lahu bai ce wa alal walidi ba yace wa alal mauludi lahu wanda akai masa haihuwa so haihuwa idan yi ta cikin dangi ba kai kada kuma akai ba kowa ma sai ce ai amma na haihuwa wata haihu mata wanka wata haihu mata danka wata haihu mata abokinka malaka ce amma na haihuwa kidan duk wani cikin wa alal mauludi lahu wanda aka ma haihuwa ina fata mun gane wannan sannan zamu ga batu game da kabari da muka ambata cewa Allah madaukakin sarki yayi hikima da ya kaddara a dinga rufe gawawaki mun sani a tarihi akwai wata kissa ta ƴaƴan annabi Adam alaihi salam Habila da Kabila ko wanda Allah ya ba mu labari cewa yayi wa dan uwan shi hasada yayi nufin sai ya kashe shi kuma zuciyar shi ta zuga shi fa qawwa atlahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirina zuciyar shi ta zuga shi fushi ya jinjaye shi ya kashe dan uwan shi ya zama cikin asararu to daga nan ne fa ya shiga cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisi cewa da ya kashe dan uwan nashi sai ran sai da zai dashi sai da ya shekara guda yana yawo da gawa bai sabu da daidaito tana wari a cikin akwati har sai da daidaito ya shiga cikin bala'i saboda bai san technology ko fasahar sanya gawa a kabari ba wancan lokaci shine sai da Allah yace fa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi sai da Allah ya aiko wata hankaka ta zo su biyu suka yi fada daya kashe daya sannan sai hankaka ya tona kasa ya tona kasa sai ya rufe dan uwan shi shine ya gani ya kwaikwaya yace ya laitani a ajastu ana kuna mithla hadhal ghurabi fa uwari sau'ata akhi fa asbaha minan nadimi saboda wannan fasaha ta rufe gawa ba karamar fasaha ce dan adam ya gano ba alheri ce ga dan adam kamar da muka ambata zaka ga cewa ga makabartu a angwanni kusa da mutane amma babu komai kowa na rayuwarsa da za a ce a aje wasu bangare na gawawakin nan ba a rufe su ba kaga gurbe da za a yi da wani Allah ya ce min ha khalaqarakum wa fiha nu'idu idan ka koma tarihin garin Baghdad Baghdad wannan babban cibiyar kasar Iraki a shekara ta 656 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasar Baghdad ta gamu da wata karita da wani wato invasion wani afke da wasu kafirai mahaukata da ake cewa Mughal Tatar suka yi musu wanda kamar yadda al-Imam Ibn Athir mai tarihi yake ba da labari yake cewa a lokacin an yi tsamanin tashin duniya ne ba yanzu bala'in da aka gani a Baghdad irin genocide da waɗannan kafirai suka yi wanda sun kashe mutane tun a lokacin ana kiyasin su da mutum miliyan 1 suka kona komai da dabbobi da raguna da awakai kai hatta kadangare a garin Baghdad ba su kyale shi ba sai dai ba su gashi ba to da suka gama wannan bala'in da suka yi ta'annati wanda suka halasta wa kansu rayuwar mutane mako guda sun ci garin da yaki amma saboda warin gawa su ma sun kasa zama a garin barin garin Baghdad sai dai shekara kamar uku wani abu mai rai mai numfashi da ya rayuwa a garin saboda bala'in na warin gawa sannan kuma garuruwan da suke kewaye da garin sai da suka fuskanci annoba ta wannan warin iskar warin gawar da ta dinga tashi dinda su ga wani gari sai an yi annoba ta mace mace to wannan shine abin da zai dinga faruwa da mutane inda ba a rufe gawar ina fata mun gane jama'a wannan kamar misali ne kawai akwai magana da zamu tattauna a cikin wannan gaba game da hukuncin la'anta a musulunci domin ya zo da qutilal insan kuma ana fassara ta da cewa la'anta ce amma lokaci ya kure mana na ba ta za a bana hakuri sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tattauna wannan matsala za a ga yau ban da littafi na da nake amfani da shi na fuskanci wata jarabawa ne na je office a samu rubutu zan sai na gama nan da ya da rubuce na kawai tashi na ban littafi a office na dawo gida shi sai yau karatun ya zama hatsin bara baya tafiya a bisa abinda muka saba na abinda din bincike da aka yi a yi haƙuri Allah ya gafarta mana to Allah ubangiji ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi